Ɗan tsiya.
Maɗaurin ki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi dai iyaye mata suka fi ɗanɗanawa a duk wata tarzoma da ta kunno kai. Galibi su ake kashewa ‘ya’ya da kuma maza, kuma galibi ‘ya’yansu ne ake yaudara suke shiga yin ayyukan asha. A saboda haka wannan fili na tsintsiya zai tuna baya akan irin tarbiyyar da ya kamata a bai wa yara.
Assalamu alaikum, suna na Fati. Dan Allah mu ci gaba da tarbiyyar ‘ya’yanmu irin hali abubuwan da yanzu ake fama a cikin gari, a darinja yara, a kira su, a ba su kuɗi, a zo a ɗora musu bom. Dan Allah mu iyayen mata mu kula da ‘ya’yanmu, mu ba su tarbiyya mai kyau, mu san ina suka je, inda wani guri suka je, sun jima ina suka shiga. Don saboda mutane yanzu sun yi yawa, sun ga yara ‘yan mata haka suna rinjaye su da kuɗi, kuma yau su ba su gobe a ba su wata rana za a ba su bom, a kai su inda ba shi ba, a ce ku je ku shiga kaza, kun ga taruwa ku je. Kuma yaro ko yarinya bai san akan cewa wannan abun yau an bani kuɗi, gobe an bani, ba zan iya karɓa ba, ba zai iya fara ba, zai iya tafiya. Don Allah ‘yan uwana mata, mu kula, mu lura da tarbiyyar ‘ya’yanmu, shiga da fitansu, mu kula da su, mu tarbiyyar da su ta hanya mai kyau.
Ni ne mai suna Saratu Samuel. Mu kula da ‘ya’yanmu da kannanmu mata, kannanmu maza. A yanayin yanda gari abubuwa yake faruwa da dama, mu iyaye ya kamata mu dinga kula da ‘ya’yanmu, shigawansu da fitawansu. Don zamanin yanzu wannan wani ba zai sani ba, ko yaro karami ko babba ma kan iya rinjayen rayuwarsu. A ɗauki kuɗi mai yawa a ce kai ka zo ka karɓa, za ka karɓa. Gobe mai shi zai zo ya kara ya zona wannan hanyar da kana bi ɗin, ya ce maka kai gashi wannan kai kaza da shi za ka karɓa. Daga bayan wannan kuɗin nan zai zo ya zama abu daban. A zo a ɗauki bom a sa ma yaro, a ce maybe ka je gurin da jama'a suke ko wurin da sojoji suke, ka je, in ka je sai ka danna guri kaza abu ya je ya faru. Ko kuma a cikin church ana sujada, yaro a ɗauki bom a je a ɗora mar, a ce ka je church da shi ko kuma masallaci. Ya kamata mu iyayen yara mu dinga lura da ‘ya’yanmu sosai. Safe yaro zai tafi makaranta, ka ja kunnen yaro kafin ya fita daga gida ya tafi makaranta, ka kai shi, ko kuma shi zai iya zuwa da kanshi ya tafi. Zai dawo ka lura da time da yaronka yana zuwa daga makaranta, yana tashiwa daga makaranta, ka lura. In ka gan ya wuce wannan time din nan, ka fita da kanka ka je ka duba hanya, ya me ya faru, yaro na bai zo da wuri ba, don me yasa? Muna kula da ‘ya’yanmu ne. Ya kamata mu dinga sa ido akan ‘ya’yanmu sosai.
Sunana Hadiza Bukar. To, tarbiyyar ‘yan mata da maza tarbiya wajen uwa da uba. Saboda me yanan kun haifa, yaro kun haifa, wuri zai tafi, baba zai tafi kaza, mama zai tafi kaza, a'a wurin tafiya na bai yiwu ba. E, kamata in za ku tafi da mamanka ku tafi, ko gidan babanka, gidan kakanka da mamanka za ka tafi. Amma kun bar yaron nan ya ce zai tafi gidan kawarta, ba tafiya gida kawa ba ne, zai tafi wajen ɓacewa ne. Baba ya dawo daga makaranta, bai zo ne ci abinci ba, ya ce zai tafi wajen abakwani, ba tafiya wajen abakwani ba ne, ɓacewa ne. Kai uba, mangarfi ya yi, ka tara yaranka a gabanka, ku zona ku ci abinci a wuri ɗaya, ka ba su tarbiyya a yaranka, ku yi hira da yaranka. Kai uwa, ka tara yaranka sun dawo daga makaranta, ka ba su kaya su yi wanke-wanke, su yi wanka, su yi kwaliya, su zauna, ka ba su tarbiya amma sun da daga makarantar su yi wanka su dauki kaya to dauki jaka zamu je gidan baban mu zamu je gidan kawar mu ba gidan kawa bane bacewa ne amma yaro sai iyawa ko ta ina yanan iyawa ko ta ina wannan ba tarbiya bane akan wannan kowa ya kula da yayansa
sunana Aisha Mustafa a matsayina na uwa abin da yake faruwa a garin bai kamata ba in an ce ban miya tashi a unguwa kaza za ji an duba an ji an duba za ga yara ne kuma mace kuma bai kamata hakan ya faru ba ya kamata mu taimaka wa sojoji mu ma hada kai da su a kawo karshen wannan abubuwan nan dan ana cutar da yaranmu ne da mu ma iyayen kenan za zo a dauki yara a sa mata fam kuma ya mace karaman yarinya bai kamata akan yana faruwa ba so dan Allah mu hada kan mu taimaka wa sojojin nan dan a kawo karshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abun ba mu ga da shi ba mu taimaka fa da sojoji saboda kan a cutar da mu a gida ko a anguwa ko a ina ma dan saboda kanmu ne karan kanmu da mu ma da kanmu a angon mu a hanya ne ko a ina dai haka mu je mu hanzarta mu je mu fada musu gashi wani abu fa anan ba mu ji da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki
sunan Lamini Yusuf gaskiya wannan babban al'amari ne da yake ya shafi iyali ya shafi yara ya shafi iyaye ya shafi iyali a gaskiya mun gode wa sojoji abinda suke yi su mallaki Boko Haram a wannan garin amma kuma gaskiya yaran da ake amfani da su a fannin bom abin yana zama ba dadi ni dai ina roko ne wa hukumar gwamnati ta nemi hanyar da za ta shawoci iyayen yara su rinka kula da yaransu inda suke zuwa abubuwan da suke yi ya sa su mallaki hankalinsu na ɗaya ka haifi yaro na biyu kuma ka kula da yaro ba wai ka bar shi akan layi akan titi ba a yi ƙoƙari a sa su a makaranta a sa su a na addini a sa su a na boko su koyi abun amfana idan gobe aka ce musu sai abin da ba kyau idan sun mallaki hankalin kansu sun koyi a makaranta sun koyi kuma a hanyar Allah ba za su so su yi abin da bai kamata ba amma idan aka bar su suna ta yawo suna ta halin da ba shi ba za a yi amfana da su kuma ba za su san abu mai kyau da mara kyau ba gobe kuma su zama mana illa a cikin society ina roƙon ga iyaye su dinga kula da yaransu ina kuma roko ga gwamnati ta yi kokari ta yi program da zai sa yaran nan su rabu daga layi a rage yawansu a layi so that kar a same su a amfani da su illa ne gare mu illa gare society shi ne fatara
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Bintu kai dan da uwa ya kamata ta ba ƴaƴanta tun kafin su kai lokacin da za su iya fita waje lokacin ne uwa ya kamata ta fara ba ƴaƴanta tarbiya musamman kamar lokacin da suka fara tasowa daga gida tun suna ƙanana sai ta koya musu hanyar da ya kamata su bi mai kyau ba mara kyau ba saboda idan suka fita in ma suna gida ne ba ta sa hankali ba suna fita makaranta za su iya zuwa su samu wanda zai iya gaya musu abin da ba daidai ne ba to amma idan ita ta fara shi tun daga gida tana gaya musu tana nuna musu illan yin abubuwan da ba su da kyau koda wani ya faɗa a waje ba lalle ne su dauka ba saboda abin da uwarsu ta faɗa a cikin gida ya riga da ya zauna a jikin su amma idan ita uwa bata yi shi a gida ba so idan sun fita waje duk wani abin da wani zai faɗa a waje za su yi tunanin to tunda ba koyar su a gida ba shine mai bi hanya mai kyau so ina kiran iyaye ne da su fara ma ƴaƴansu tarbiya tun suna ƙanana ba wai sai sun girma ba shi ganye ma dama tun yana ƙarami ake lankwasa shi ba wai sai ya taso ba in ya taso kan ai dole in kai lankwasa shi sai dai ya kare so iyaye ya kamata su sa hankali akan ƴaƴansu tun suna ƙanana musamman mata tarbiya ne cikin na zama ga lafiya ɗan
abinda ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakiliyar sashen Hausa Husaina Muhammad, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake cewa a tuna fa baiwa yara tarbiyya da ya kamata zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kare su daga shiga yin ayyukan su bahanallahi. A huta lafiya.